أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله سبحانه وتعالى مكوا مكومي شين يهدى مؤتكم ونن مسلاتي ميتارن البركة بابا مسلاتي جمعة نسكن غرين دوسن جهر جغاوة a wannan yammaci na Alhamis wanda yau 24 ga watan Ramadan, hijiran manzon tsira alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1442, wanda kuma ya dace da shi daga watan 5 miladiya 2021. Wannan aya da aka karanta mun so mu bayani akan ta ajiya. Lokaci yayi mana halin nasa, dole ne ya zama mun takaita, wanda akwai muhimman bayanan da na so gabatarwa, to amma insha Allah ta'ala sai dai a wannan haduwar. Allah subhanahu wa ta'ala yace shara'a lakum min ad-din, an shar'anta muku daga addini, ma wasa bihi nuhan, abinda akai ma annabi Nuhu wasiya da shi, wallazi auhayna ilayk, da kuma abin da aka yi wahayinsa zuwa gare ka, wa ma wassaina bihi Ibrahim, da abin da aka yi wa annabi Ibrahim wasiya da shi, wa Musa wa Isa, da abin da aka yi wasiya da shi ga annabi Musa da kuma annabi Isa alaihi salatu wassalam. Ana qimu din, cewa ku tsayar da addini, wala tatafarraqu fi, kada ku rarraba a cikinsa. Kabura alal mushrikina ma tad'uhum ilayhi, ya girmama ga mushrikai abinda kake kiran su zuwa gare shi. Allahu yajtabi ilayhi man yasha, Allah subhanahu wa ta'ala shine yake zabar wanda ya ga dama zuwa gare shi. Wa yahdi ilayhi man yunib, kuma ya shirya da duk wanda ya maida lamari zuwa gare shi ya zama ya kama hanya ta shari'arsa. To wannan aya in muka duba, na farko ta haɗe ulul azmi minar rusul, annabawa guda biyar wanda su ne mafi daraja. Nan sai aka kawo mana tartibin su, kamar yadda bayani ya gabata jiya, aka fara da manzon farko a ban ƙasa shine annabi Nuhu, sai kuma aka biye da manzo na ƙarshe alaihi salatu wassalam, a tsakiya kuma sai aka jero guda uku gwargwadon yadda zuwan sai kasance wannan bayan wannan. A cikin suratul ahzab Allah subhanahu wataala annan ma ya jera su, amma ba a wannan tartibin ba. Allah subhanahu wataala yake cewa wa id akhadna minan nabiyyin mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghaliza. Allah yake cewa ka tuna lokacin da muka rike alƙawurran annabawa, sai aka soma cewa wa minka, aka ambaci manzo alaihi salatu wassalam shine mafi daraja sai aka fara da shi saboda matsayin sa alaihi salatu wassalam kunga wato in ka kalli usulubin qur'ani ita wannan aya da yake an ambaci sunan shari'a qarara to sai aka soma da annabin da aka soma ba shari'ar da aka ce shara'a lakum min ad-dini sai aka ce ma wasabihi nuhan tunda shine farkon manzo wanda aka soma bayo shari'a a bankasa annabi adam da wanda suka gabata kafin annabi nuhu babu mursali a cikin su annabawa ne domin ba tura su zuwa ga wata al'umma ba to amma anan da aka ce wa idh akhadna minan nabiyina mithaqahum sai aka ce wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam sai aka jero su gurgudan tartibin zuwan su wannan sune ayoyi guda biyu wanda suka ambaci ul azmi min ar-rusul to Allah subhanahu wata'ala wasiyyar da ya fada wa manzo alaihi salatu wassalam kuma an fada masu wayannan annabawan kafin shi alaihi salatu wassalam aka ce an aqimud dina ku tsayar da addini tsayar da addinin nan akwai athar da suka nuna cewa babu wani annabi da Allah ya aiko face sai da aka yi masa umarni da sallah da zakka da kuma sauran jigogin addini in muka duba annabi Isa alaihi salam yana cewa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya da Allah ya ce wadhkur fil kitabi isma'il innahu kana sadiqan wa'di wa kana rasulan nabiyya sai ce wa kana ya'muru ahlihi bis salati waz zakka kaga shi ma'anan sai aka ambaci wannan jigo guda biyu na addini sune shikashikan musulunci wanda mun faɗa duk annaba wanda Allah ya aiko sai da ya musu umarni da wannan to da yace wala tatafarraqu fi kada ku yadda ku rarraba a cikin sha'anin addini mun ambata a jiya cewa shi sabani a cikin addini akwai wanda labudda minhu akwai wanda dole ne sai an yi shi to amma malamai sun zana dalilan sabani suna da yawa amma jigon sabani mafi yawa abinda yake saka shi abubuwa ne guda uku ko dai ya zama ita wannan mas'alar babu nassi akai mas'ala ce ta addini da ake da bukatuwa akai to sai ka samu babu nassi da yazo yayi magana akan ta sai dai kila wayansu abubuwa da malamai za su hararo kaza da kaza da kaza to wannan dole a iya samun sabani dai kenan abu na biyu ko a samu nassi amma ba sarihi ba gashi nassi ne idan ka kalle shi kaman yana nuna mas'ala kaza to yadda Allah yayi hankula daban-daban fahimta daban-daban wani zai fahimci kaza wani kuma zai fahimci kaza misali anan ka kalli hadithin man kana sami'an muti'an fala yusalliyanna al-asra illa wa fi bani buraiza duk wanda ya kasance mai ji da biyayya kada ya kuskure ya sallaci na asr sai ya je bani buraiza bani buraiza tana da yar tazara daga madina kuma abu ne bayan an yi sallar azhar kun ga anan sahabbai biyu suka kasu da suka tafi suka ga rana ta kusa faduwa sai wasu rabi suka ce a'a manzo alaihi salam fa baya nufin muqil la asar ko da rana za ta fadi me dogaran su nusus da manzon Allah yayi ta fada ba su yawa akan tsayi da sallah akan lokaci kada a bari sallah lokacin ta fita to ba wanda zai yi tunanin manzon Allah zai bada umarni a kiyin sallah lokacin ya fita shi yasa wannan kashi na farko suka ce manufassa mu dauki himma mu dauki azama kada tsaya wasu abubuwa rabi suka ce a'a ai cewa fa la yusalliyanna al-asra sallar ya ambata kuma da sunanta kuma yace sai abunu qureza suka ce akan haka mu ba za mu yi ba sai mun je wannan rabi suka tsaya suka yi sallar su wancan rabi sai da suka karasa suka yi sallar amma manzo alaihi salatu wasalam babu wanda ya zarga a cikin su saboda kowannen su ya fahimci abin da ya fahimta a wannan nassi nasa to kaga wannan nassi ne amma kuma sai aka samu sabanin fahimta wannan suka yi haka wannan suka yi haka kuma in ka kalli wannan aikin nasu zaka ce kishiyoyin juna ne domin malamai sun kasa sabani kala biyu akwai ikhtilafu tanawwu da kuma ikhtilafu tadad sabani wanda shi abin da yake nunawa wato ainifin ta'tanawwu wato nau'an ta abu ya zama abu dai ake nufi kila an yi wata magana wadda ainifin ta iya daukan kaza ta iya daukan kaza to akwai na at-tadad wanda zai zama kishiyoyin juna to kun ga anan an yi me an yi sabani to amma da aka yi sabani an rarraba ba an rarraba ba misali na biyu a cikin alqur'ani Allah subhanahu wataala a ayar gado da yace yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayayn fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn idan masu cin gado mata ne sai aka ce fauka me fauka take nuna a cikin larabci sama fauka ithnatayn in mata ne sama da biyu falahunna thulutha ma tarak kenan yanzu daga biyu zuwa kasa kaga ba za a ce a basu kashi biyu akan uku ba tunda an ce fauka ithnatayn wannan shine abin da ibnu mas'ud ya fahimta yace ƴaƴa mata biyu ba za a basu sulusanin gado ba sai dai a basu rabi matsayinsu bai kai wannan ba tunda Allah ta yi fauka amma kunzumin sahabbai gabaki ɗaya suka saba masa suka ce idan ka ce rabi za a bata ai Allah ce waye fa in kanat wahidatun ko wahidatan fal hannis nassi ne aka ce rabi ita kuma fauka ba ko da yaushe take nuna sama da kaza ba da Allah yake yi wa ainifin wa sahabbai umarnin kashe kafirai sai yace fadribu fawqal a'naq fawqan nan ai wayan ake nufi ba sama da wuya saboda haka kenan lissafin daga biyu ne zuwa sama abba ibn mas'ud haka ya fahimta kuma haka ya tafi a dai ita ayar da Allah ke cewa li abawaihi li kulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth sai ce fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus idan mamaci yana da yan uwa to uwa an cire ta daga samun kashi daya akan uku ta koma ta samu kashi daya akan shida Allah ta fa in kana lahu ikhwatun kawai yan uwa yace yan uwa kawai Allah subhanahu wataala ya ambata to anan ibnu mas'ud da radiyallahu anhu sai yace to yan uwan nan ko su zamo musulmi ko ba su zamo musulmi ba dai sun dauke uwa daga filisi zuwa sudisi kun gane abin da yake nufi Allah yake yayi da za a ce yanzu ga mamaci ya mutu namiji ko mace kuma ga mahaifi ya bari ba mahaifi to kuma ga ƴan uwa shakikai ko ne abbai ko ma ne ummai sai aka yi rashin sa'a su ba musulmi bane ba to kun ga tunda ba musulmi bane ai ba za su ga da musulmi ba ko to yanzu kenan sa bata ruwa ba dan su sha ba su ba za su ga do ba kuma su hana uwa ta samu kashi daya kan uku jumhurin sahabbai suka ce in ba musulmi bane ba wujuduhum ka adamihi samu su kaman babu su ba za su haramta mu uwa sulufi ba amma ibnu mas'ud sai ce ai Allah ce wa ikhwatun bai ce musulmi ba, bai ce ba musulmi ba. Kaga wannan nassi ne wanda ya tamili ya zama kaza, ya tamili ya zama kaza. Kaga wannan shi yasa sai aka samu sabani a wajen tabbatar da matsaya. Wannan sabanin ya sa an rarraba, kaga ba an rarraba ba. To sannan za ka ga abubuwa na yau da kullum na addini. Ɗauki iƙama, iƙamar nan ta zo da lafuzza daban-daban. Ɗauki tahiyya a cikin sallah ta zo da lafuzza daban-daban. Du'a istiftah ta zo da lafuzza daban-daban. Yanzu tahiyya akwai ta Sayyidina Umar, akwai ta riwayan Ibn Mas'ud, akwai ta Ibn Abbas. Malikawa sai suka ɗauki riwayar Sayyidina Umar. Menene hujjar suka ji Sayyidina Umar a kan mimbari ya karanta wannan lafazin na tahiyya? Duk sahabbai ba wanda ya masa ainihin inkari. Saboda haka wannan shi ne abin da zai karɓo. Mafi yawan malaman hadisi sun suka karɓi riwayar Ibn Mas'ud, suka ce shi kuma Ibn Mas'ud riwayarsa sahabbai da tabi'ai wajen mutum nawa suka rawaito, kuma ba a samu bambancin lafazi ɗaya ba. Ita ce attahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu zuwa ƙarshe. To amma Sayyidina Umar attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi attayyibatu salawatu, yadda malikan suka yi wannan, yadda ainihin malikan suka rawaito, haka Sayyidina Umar ya zo da ita. Ibn Abbas shi kuma riwayarsa ita mafi yawan shafi'awa suka ɗauka. Kaga a nan ai babu abin tada jijiyar wuya, tunda kowanne hadisi ya zo da shi. Haka nan abin da ya shafi nau'in kiran sallah, kiran sallah nan sigarsa ta zo daban-daban. Kaga a nan an saba a lafuzzan, amma ba za a rarraba ba. Ɗauki matsalan alƙanut bayan sallar asuba. Akwai hadisai guda biyu kuma don na Anas ɗan Malik. Ɗayan hadisin yana cewa manzo alaihi salatu wassalam bai taɓa yin kunuti a sallar asuba ba sai lokacin da aka kashe ƙurra, faƙanata shaharan thumma taraka, yayi ta wata ɗaya daga nan bai sake yi ba. Sai kuma ga wata riwayar dai daga Anas cewa ma zalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya kunutu fi subhi hatta faraka ad-dunya. Manzo Allah bai gushe ba yana alƙanut a sallar asuba har sai da yabar duniya. Malikawa sai suka ɗauki wannan riwaya tun daga Anas ɗan cikin gida, kuma ya ce manzo alaihi salam bai gushe ba yana kunuti a sallar asuba har ya koma ga Allah. To tun da haka ne dole za a yi ta yi. Shafi'awa suka ɗauki wannan ɗari bisa ɗari. Wasu daga cikin malikawa suka tafi a kan wannan. Hambalawa da Hanafawa su kuma sai suka fahimci a wannan isnadin akwai wani mutum sunansa Abu Ja'far Razi, wanda malaman hadisi da yawa sun yi suka a kansa a wajen rashin riƙe hadda, a wajen sakaci da abin da ya rawaito da abin da ya kama da haka. Suka ce to matsalar tasa ce a wannan isnadin, saboda ka sai ba su ɗauki wannan hadisin ba. Shi yasa ba za ka je Saudiya da suke bin mazhabar Hanabila, ko wasu ƙasashe irin Asiya da suke bin mazhabar abin Abu Hanifa ba, kaga cewa ainihin suna yin kunuti a sallar asuba ba sai. Kaga yanzu menene ya kawo sabanin wannan, sabanin hadisai da suka zo da lafuzza daban-daban? Wannan sabanin ya sa an rarraba, bai sa aka rarraba ba. To sannan za ka iya samun cewa in ka kalli ɓangaren ƙira'atul Qur'an, za ka ga ƙira'o'i daban-daban. Alhamdulillahi yanzu yadda Allah ya da ilimi, ko a musabaka za ku ji wannan zai zo ya karatu da ƙira'an Nafi'u riwayan Qalun, wannan ƙira'an Nafi'u riwayan Warsh, wannan ƙira'an Asim riwayan Hafs, ƙira'an Asim riwayan Shu'ba, ƙira'an Ibn Kathir riwayan Bazzi, ƙira'an Ibn Kathir riwayan Qunbun, ira'an Abu Amr riwayat Duri, ira'an Ibn Abu Amr riwayat Susi. Haka in ka duba a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faru, na taba karanta muku hadisin Sayyidina Umar bayan ya kammala sallah yana zaune, sai ga Hisham Ibn Hakim Ibn Hizam ya makara a sallah da yazo yayi iqama yayi Fatiha sai ya kama suratul Furqan sai ya dunga karanta ta sayyidina Umar yaji bambance bambance wanda ba haka manzo Allah ya koya masa ba sayyidina Umar yake cewa fakittu usawiruhu naso in shake shi yana sallar amma sai na kyale shi yace yana gamawa sai na ci muyumuyo mayafin sa na shako shi da shi na jawo shi zuwa wajen manzon Allah na sai ya ma'aikin Allah naji wannan yana karanta Qur'ani baya daga koya mu ba manzon Allah ce saka shi ya sake shi yace iqra ya Hisham Hisham karanta Hisham ya karanto tiryan tiryan yadda sayyidina Umar ya ji manzon Allah ce haka za unzilat haka aka saukar da ita kai ma karanta Umar ya karanto dai ita sura shi kuma ya karanta da nasa bambance bambance manzo Allah sai haka za unzilat haka aka sauka to kaga wannan shi kansa sabani ne to amma kuma yasa an rarraba bai sa aka rarraba ba saboda haka sai malamai suka ce duk wani sabani wanda ba wai sabani bane da ya shafi usuluddin yanzu yau da wani mutum zai zo ya ce adadin salloli guda hudu ne na farilla a wuni wannan sabarin zai karbu ba zai karbu ba da wani zai zo ya ce raka'o'in az-zuhur uku ne ko biyar ne zai karbu ba zai karbu ba wani ya zo ya ce karatun sallar azhar bayyana shi ake gabaki daya na sallar asuba boye shi ake gaba daya wannan sabanin zai karbu ba zai karbu ba to wannan dan misali ne na kawo mana malamai sun yi rubuce rubuce masu yawan gaske cewa akwai abubuwa da zaka ga cewa ko dai hadisi wato wasu suna raunana shi wasu suna inganta shi a samu sabani akan wannan ko kuma a'a nassi ne sarihi karara to amma kuma zaka samu wani ma bai je musu ba Ibn Taymiyya rahimahullahu ta'ala yayi littafi mai suna Raf'ul Malam 'anil A'immatil A'lam dauke zargi daga limaman shari'a waɗanda suke fitattu cewa in kaga sabani tsakanin Imam Malik Imam Abu Hanifa Imam Shafi'i Imam Ahmad da sauransu rahmatullahi ta'ala alaihim ajma'in babu wanda ya ganganta yayi da san zuciyarsa ko dai ka samu nassin ne bai je masa ba gabaki daya ko ka samu a'a nassin ne ya je masa amma da ya fahimce shi daban yanzu dauki abubuwan da ba wai ba a yin su ba to amma me matsayin su yanzu tahiyya a cikin sallah me matsayin tahiyya a wajen Hanabila tahiyya wajiba ce a cikin sallah tahiyya wajiba ce yadda karatun fatiha yake wajibi amma malikawa suka ce sunna ce muakkada sunna ce wacce take abar karfafawa ba wajiba bace salatin ibrahimiyya a cikin sallah me matsayin sa malikawa suka ce sunna ce muakkada hanbalawa suka ce wajibi ne a tahiyyar karshe in sallah mai zama biyu ce shafi'awa ko suka ce wajibi ne a kowace tahiyya ko ta sallamewa ko ba ta sallamewa ba kaga duk cikin su ba wanda baya yin tahiyyar afwan ba wanda baya yin salatu ibrahimiyya kuma ita ma tahiyyar da Hanabila da Malika kowa suna yi to amma menene matsayin ta a cikin sallan anan ake samun sabani gurgurdan nusus da suka karanta ma'ana shi sabani yadda Allah ya kwakwale daban-daban ya fahimta daban-daban dole sai an samu sabani akan masail sai dai malamai sun kasa sabanin nan gida biyu akwai sabanin da duk wanda ka dauka daidai ne amma akwai sabanin da wani bangaren ya fi gaskiya ya misalin abin yake kaman misalin da ne na qira'o'in qur'ani da wanda zai karanta da riwayin warsh da qalun hafs da saura da wanda zai karanta ma da ɗaya daga cikin wancan goma ma'ana ukun da aka cika goma da shi baka isa ka ce hafsu tafi warshu ko warshu tafi qalun ko qalun tafi kaza ba anan ba wanda zaka ce ba daidai ba saboda manzo Allah shi nuna mana wannan da Umar da Hisham kowa sai aka ce haka nan aka saukar da ita ba a ce kai Umar taka tafi ta Hisham ko Hisham taza tafi taka ba to amma akwai lokacin da za a yi sabani akan kaza ya dace kaza bai dace ba amma dole akwai bangaren da yafi dacewa dauki misali shin alwala idan an yi ta cin naman raƙumi in an ci naman raƙumi yana bata alwala sai an sake ko ba sai an sake ba malikawa suna ganin cewa in ka ci naman raƙumi bayan kayi alwala misali kayi azhar sai ka ci naman raƙumi sai la'asar ta zo ba kai wani abin da ya bata ma alwala ba anan sai malikawa suke cewa ba sai ka sake alwala ba alwala ka tana ne amma da yawa daga cikin malamai hanbalawa da makamantan suka ce babu alwala suka ce domin hadisi ya zo wani yake tambayar manzo alaihi salam anatawaddau min luhumil ghanam ya ma'aikin Allah in mun ci naman kananan dabbobi tumaki awaki sai mun sake alwala manzo Allah ya ce la sai ce anatawaddau min luhumil ibil to in mun ci naman raquma bayan mun alwala za mu sake yace na'am kaga anan duk mutumin da zai bibi wannan hadisan dole ya rinja yadda wannan bangaren na biyu to su malikawa dole ka ba su uzuri su kuma menene yasa zaka ba su uzuri wala alla shi hadisin bai zo musu ta hanya ingantacciya da za su karba ba wannan kaida ya kamata ku fahimce ta kada ka ga hadisi ya inganta kuma ka ce to tunda ya inganta a wajen malame me yasa malika ba su yi aiki da shi ba amsa shine hadisin nan ko dai bai je musu ba kwata kwata ko kuma ya je ba ta hanyar da za su karba ba inda ya je hanyar da za su karba me zai nuna wannan akwai lokacin da aka tabbai Imam Malik cewa imam idan an zo alwala sai an tsatsefe ya tsoko ba sai an tsatsefe ba Malik ya ce ina ga ba sai an tsatsefe ba bayan majalisi ya tashi sai almajirinsa Abdullahi bin Wahab sai zo ya same shi yace imam da zuna jika ba da fatawa cewa ba sai an tsatsefe ya tso ba a lokacin alwala ai kuma muna da hadisi daga manzo alaihi salam sai imam malik yace karanta mun hadisin indi sai ya karanto masa an wane an wane an wane har zuwa karshen hadisi imam malik yana ji yace kai wannan hadisi ne mai kyau waye gari sai ya warware fatawajiya saboda su ba girma suke nema ba gaskiya kawai suke nema duk inda take kaga anan bai ce kai kana almajirin mu kici ne har zaka ce ka san abin da ba mu sani ba kai rufa mana baki imam malik bai wannan ba sai ya karbi gaskiya imam shafi'i da imam ishaq ibn rahawiya suka zo suna tattaunawa akan fata ta mushe idan rago ya mutu ko akuya ta mutu ko saniya ko ragumi idan aka je aka fede wannan fatar manzo Allah dai yace yutahhiruha alma'u wal qarab da baga ruwa da ruwa za su tsarkake idan an jebe to wani irin tsarkin tsarki gaba daya ko ko rabin tsarki in mun ce rabin tsarki ma'ana ta tsarkaka a iya guga a jawo ruwa a iya tanti da ita a iya takalma a sa amma ba za a yi buzun da za a zauna a yi sallah ba amma kuma ba za a yi huffi takalmin da za a yi sallah da shi ba wanne ake nufi Imam Shafi'i ya tafi akan ɗayar fatawan Ishaq ibn Rahawiya ya tafi akan ɗayar fatawan to wataran sai suka haɗu suka soma tamka muhawara kowa yana ruwan dalilai bayan an gama an je ƙarshe Imam Shafi'i sai ce Ishaq hujjojinka sun fi gamsar da ni saboda haka na sauka daga ra'ayina na dauki naka sai ce a'a aini yanzu dalilanka sun fi gamsar da ni na sauka daga nan na dauki naka dan Allah ka duba wannan abin sha'awa saboda su addini ne a gaban su shi suke wa aiki ba wanda yake kafafan ni ai ba wanda ya sai kure ni in muka fafata da mutum sai na kai kiyasa kasa in dai karatu ne mu ai daga mu shi kenan ba wanda yake wannan tunanin shi sai Imam Shafi'i yake cewa ban taba tattaunawa da wani mutum ba akan matsalar addini face sai nayi fatan Allah ya fitar da gaskiya ta bakinsa saboda in ta fito ta bakinsa zai karbe ta aiki da ita to wannan suna daga cikin abubuwan da ya kamata daliban ilimi su karba kuma su kyakkyawan fahimtar su ba wai kowane sabani ne zai kawo cewa ainihin ayyana raba ba abada mu fahimci wannan da kyau amma yanzu abin takeici musamman irin ƴan daliban nan masu tasowa mafi yawan su sabon yanka rake sai kaga dan sabani kazan kaza an daina bin wane sallah an daina zuwa masallacin wane kuma sai ka samu shi wannan baibai ma ya fahimci matsalar kai ba ma karantawa yi ba shi ma ji ana fada in ka tutse shi ka ce je dauko littafin ka karanta mu wallahi ba zai iya ba amma abin ta kai ce sai kaga dan dalibi gashi nan yadda ka san wato ainihin dan tsuntsu an jika shi da ruwa amma sai ka ji ya zo yana cin mutuncin manyan malamai yana fadin kausa san lafuzza a kansu shi bai san abinda yake ga daren yaji ba sun karanta sun karanta sun karanta kuma sun karanta abinda bai taba ji ba kuma suka yi comparing tsakanin wannan sai suka gamsu da kaza shi yasa suka tsaya akai to abinda yake so in ce ummahatul masail gigga giggan matsaloli na addini sune ba a afuwa a kansu ba a sassauci amma duk wani sabanin da zai karbi fuska biyu to irin wannan ko an saba ba za a rabu a kansa ba ina maimaita mana sahabbai sun samu sabani amma ba su rarrabu ba magabatan nan da na ambata mana su sun samu sabani a matsaloli amma ba su rarrabu ba abinda zai baka sha'awa wannan limaman da ake yawan fada Abu Hanifa, Malik, Shafi, Imam Ahmad duk wannan almajiran juna ne Abu Hanifa malamin Maliku ne Maliku malamin Shafi'i Shafi'i malamin Imam Ahmad kuma wannan bai sa almajirin ya kasa fahimtar abinda ba shine fahimtar malamin sa ba saboda haka dai wannan ayar tana nuna mana haramcin rarrabuwa akwai abinda kamar yadda na faɗa jigo ne na addini wannan ba zai karbi rufa-rufa ba ba zai karbi ainihin sassauci ba dole ne a tsaya akan daidai to amma duk abin da zai iya karbar wata fuska kuma karbabbiya a addini illa iyaka a ce wannan rajihi ne wannan marjuhi ne wannan shine ya furin jaye arnun jaye wannan to wannan ba zai sa a zo a sami sabani wanda zai zama ainihin an tada jijiyar wuya an juya wa baya wato juna baya ba yadda har ma zai kai ana faɗin kausa san lafuzza wani ma kalma da za ta bayo zuwa kafirtawa wannan yana da matukar hatsari a rayuwar ta addini Allah ya ba mu ikon kulawa wallahi wannan suna da yawa lokaci ba zai ba da daman a ce sai an yi bayanin komai akai ba saboda ba wai madda ce ta topic na aji da ake ainihin wani darasi ba to amma dai gaba ce kawai wannan dan haskakawa ne akan mu gane bambanci tsakanin sabani da kuma rarrabuwa Allah ya datar da mu Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce kabura alal mushrikina ma tad'uhum ilai ya girmama akan mushrikai abinda kake kiran su zuwa gare shi ma'ana abin ya tsaya musu a zuciya menene ma tad'uhum ilai shine a kadaita Allah shi kadai da ibada in muka duba akwai lokacin da mushrikan Qurayshawa suka kai karan manzo alaihi salatu wassalam a wajen babbansa Abu Talib cewa dan uwanka ya takura mana ya matsanta mana ya dame mu kullun cewa yake kaza kaza ka ja kunnansa Abu Talib yace to insha Allah zan yi magana da shi da manzo alaihi salam ya zo Abu Talib yake ce masa ya kai wane mutanenka sun kawo karanka kaji 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 sai ce ya bafana wallahi kalma ce guda ɗaya tak inda za su faɗe ta to an wuce wurin duk sabani ya wuce ita ce qulu la ilaha illallah. Su sun san ma'anarta. Duk wani dangi na bauta an yi watsi da shi sai Allah shi kadai. To lokacin da suka dawo ko ku Abu Talib ya aika suka zo yace na tattauna da shi, amma abin da yace matsalar sadaku kalma ce guda ɗaya tak, inda za ku faɗa muta wurin. Suka ce to a faɗe ta mu ƙara masa wasu ma. Yace ita ce qulu la ilaha illallah. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. هو يكدي ريغا ساي تاشي يتي wannan wata manufa ce. أجعل الآلهة إلها واحدة. كوي شيكن duk allolin na ai watsi da su abinda ba zai yi bane. To shine an yi cewa kabura alal mushrikin ma tad'uhum ilay. Ya girmama ga mushrikai abinda kake kiran su zuwa gare shi. Shi yasa suka ce ya ayyuhal ladhin zil alayhi dhikr innaka lamajnun. Kai mai da'awan an saukan maka da Qur'ani, kai mai halinka ne. Na faɗa muku ba so ɗaya ba, a lokacin in ka ce a daina bautar gumaka kaman ka zana dangin abincin da muke ci, ka ce a daina cin su. Ka ce duk wani abu da aka saba musamman Bahaushe, ka ce kada ya ci tuwo, kada ya sha kunu, kada ya sha fura, kada ya sha kindirmo. A shinkafa ai zamani ce wannan. Ina zana maka na gargajiyar da aka fi sabawa. To yanzu ka zo kana cewa Bahaushe kada ya ci wannan, ka tafi ƙauyuka inda ake noma kana cewa ka a ci dawa, ka a ci gero, ka a ci masara, sai a ce ka ji wani mahaukaci a wajen su hauka. To haka Larabawa suke ji idan aka ce kar su bauta wa gunki, don kaman ka ce in ya ji ƙishirwa kada ya sha ruwa, haka yake jinka. To shi yasa Allah yake cewa kabura alal mushrikina ma tad'uhum ilay. Shi yasa a wata ayar Allah yake cewa wa idza dhukira Allahu wahdahu ishma'azzat qulubul ladina la yu'minu bil akhirah wa idza dhukira alladina min dunihi idza hum yastabshirun. Idan aka kirayi Allah shi kadai, aka ce shi za a kadaita da bauta, ishma'azzat qulubul ladina la yu'minu bil akhirah, zukatan wanda ba su yi imani da lahira ba sai su dugunzuma su takura su nuna wannan ba za ta sabu ba. Amma wa idza dhukira alladhina min dunihi, idan aka ce to shikenan a iya bauta ma wani, a iya dan kara ma Allah wani, idza hum yastabshirun, to a lokacin za su ce to yanzu muka ji malami, yanzu muka ji baka, yanzu muka ji magana. Kuma wannan ba wai a manzo alaihi salatu wassalam ba, duk annabawan da suka gabata in aka ce, in suka ce wa al'ummatansu ku tsaya ga bautar Allah shi kadai, to ba sa shiryawa. Allah ya ce watlu alaihim naba'a nuhin idh qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayati llah fa ala llahi tawakkalt fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum. Yake cewa ka ambata musu kissan annabi Nuhu lokacin da yake ciwo mutanansa, in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatin la. Idan wannan matsayin na wani annabta da kuma gargadar ku da nake yi da ayoyin Allah, abin ya tsaya muku a rai, kun ji ba dadi, to shikenan ku je duk abin da za ku yi, fakiduni jami'an summa la tunzirun, duk abin da za ku iya ku je ku yi, ni dai gaskiya ce sai na faɗa muku ita. Haka annabi Nuhu ya faɗa, sauran annabawa ma duk abinda ainihin suke faɗa wa mutane su kenan. To shi yasa malamai suke cewa duk lokacin da ka zo ka sami mutane da wata mummunan al'ada musamman da sunan addini, ta yi kauci, ta yi tsatsa, ta yi kaka gida a cikin zukatansu, to idan ka ce sai sun bar wannan a lokaci ɗaya, kamar mutumin da yake da wani gyambo ne ya daɗe yana wari an ƙi wanke shi, ka zo ka ce a danne shi sai an wanke shi ƙal, an sa magani, to macucin duniya kai ne, a zalimin duniya kai ne. Amma da za a sa maganin ya warke ji daɗi, to sannan sai gano cewa ashe kai mutumin kirki ne, ashe kai alheri kake nufi. Wannan ta sa manzo alaihi salatu wassalam ya ci gaba da lallaba mutane a hankali a hankali farkon risala. Nan Aisha take ta da farkon abin da ya sauka daga wahayi cewa kada ku sha giya, daga baki ɗaya sun ce la nadaul khamr abadan, saboda yadda ta zamo jini da tsoka. Allah sai ya biyo abin mataki 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 har aka je matakin haramtawa ga baki ɗaya. To wannan shine matakin wato mutane a wajen annabawansu za su ji babu daɗi abin da za a ɗauke su a kai a ɗora su akan abin da yake shine daidai. Allah sai ce Allahu yajtabi ilayhi man yasha, Allah shi yake zaba zuwa ga shi wannan tauhidi wanda ya ga dama a cikin bayinsa. Wannan ilaihi damirin yana kuma zuwa ga wancan addini da aka yi bayani. Allah shi yake zabar wanda ya so a cikin bayinsa ya dora shi akan addini. Kuma wallahi rayuwa ta yau da kullun za ta nuna maka haka abin yake. Za ka ga wani gida kiristoci ne 100 bisa 100 umman wa abin, sai kaga Allah ya zaɓo wata yarinya kwaya ɗaya tak, ko wani yaro kwaya ɗaya tak, ya nuna shi wannan addinin bai yadda da shi musulunci yake so. A kaɗa a raya a buga a buga ce wallahi shi kawai musulunci zai yi, kuma yi musulunci wani ba maguje ne gidansu duk maguzawa ne. Allah ya zaɓo shi shi ma ya zamo ya bi addinin musulunci. Shi yasa Allah ke cewa yukhrijul hayya minal mayyit, Allah shi ne yake fitar da rayayye daga mamaci. Baiwa ce ta Allah, ni'ima ce ta sa wanda yake badawa ga wanda ya so. Shi yasa hadithul qudusi yace ya ibadi kullukum dallun illa man hadaytu, ya ku bayina gabaki ɗayan ku batattu ne sai wanda na shiryar da shi. Fastahduni ahadikum, ku nemi shiriya ta na shiryar da ku. Sai ce wa yahdi ilayhi man yunib, kuma Allah subhanahu wataala shi yake shiryar da wanda ya maida lamari zuwa gare shi akan wannan shari'a. Anan sai malamai suka ce wannan ya nuna cewa mafi yawa mutum sai ka nuna kana so. Shi yasa ce fastahduni ahadikum, ku nemi shiriya ta, ku nema sai in shirye da ku. Akwai wanda zaka ga shi yana wani addini wanda ba na musulunci ba, to amma Allah sai ya sanya mashi rashin natsuwa da wannan addinin, yana yi bai daina ba, ya dinga jin anya ko wannan addinin gaskiya ne. To sai ce bari ya ci gaba da bincike dan shi so yake samu gamsuwa da nutsuwa. Da yawa tun daga lokaci akwai Amr ibn Nufayl, wanda haka Allah subhanahu wataala wato ainihin ya dora masa ya sanya masa wannan jin kanya ko addinin da yake yi na bautar gumaka, addini ne wanda yake ainihin abin nan na kware. Yaje ya bincika addinin Kiristanci, addinin Yahudanci, yake ta buge-buge har dai Allah subhanahu wataala wato ainihin ya karbi rayuwarsa. Akwai ɗaiɗaiku wanda haka Allah ya sa ba sa jin addinin da suke na gargajiyanci addini wanda yake da kirki. Wani kuma za ka samu ya gamsu da addinin da yake ba na daidai ba, kawai katsahan sai ya ji wata hujja, sai ya ji waɗansu bayanai, sai ya ji bayanan nan ya gamsu da su, saboda haka zai ƙara bincike. Yana ƙara bincike sai ga dawo akan daidai. Ma'ana abin nake so in ce ya yi wani hoɓɓasa, ya yi wani abu, ya nuna yana neman shari'a, ya nuna yana neman gyaruwa, Allah kuma sai ya taimaka masa. To amma mutumin da baya kan gaskiya kuma baya nemanta, in an zo da ita ma fada yake, fada yake da ita ya kata yake yi, to wannan zai yi wahala ya samu dace. Shi ya sanya Allah subhanahu wataala ya fada a ayoyi da dama mutumin da yake neman shari'a shi Allah yake baiwa shari'a. Wallazina hatadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum, duk ayoyi da hadisai suna nuna irin wannan. To saboda haka ka maida lamari zuwa ga Allah, ka nuna kirjinka a buɗe yake wajen neman gaskiya da karɓarta. Wallahi ko kana kan ba daidai ba, Allah sai ya nuna ma daidai. amma ka kulle kanka wani daga cikin matsalar da yake samu a rayuwa shi abinda ya fahimta kuma wallahi ba karantawa yi ba haka yaji ana faɗa amma shi wai wannan gamsuwar akan ta yake ba ayar da zaka karanta masa ba hadisin da zaka karanta masa kawai shi bai lamunta ba bai yadda ba to wannan akwai matsala akwai matsala amma mutun ya zama yana neman daidai to zai yi wahala ya zama Allah bai masa gamdakatar ba anan da Allah yace shara'a lakum min ad-dini ma wasabihi nuhan mai tafsiri yace huwa awwalu anbiya'i shari'a annabi nuhu shine farkon annabawa da Allah ya ba shari'a wallazi auhayna ilayk da kuma abinda muka yi wahayi zuwa gare ka wa ma wasaina bihi ibrahim da abinda muka yi wasiyya saka annabi ibrahim wa musa wa isa da annabi musa da annabi isa mai tafsiri yace khassa ha'ula'il khamsa Allah subhanahu wata'ala ya kebance wa'annan biyar bin zikiri da ambato li'annahum akabirul anbiya domin su ne manya-manyan annaba kuma fi girman annabawa wa ashabu shara'i kuma ma'abuta shari'o'i wal atba al-kathira kuma su ne ma'abuta mabiya da yawa wa ulul azmi kuma su ne ake kira ulul azmi min ar-rusul mafiya girma sai ce wa huwa al-khabaru thalithu ashar kuma wannan shine khabar na 13 in ban manta ba ajiya mu ambaci khabar na 1 na 2 har zuwa ainihin na 12 to shine abinda malam yake fada anan yace thumma fassara al-mashru'a sannan sai Allah ya fassara wannan abu da aka shar'anta alladhi ishtaraka fiha ulai al-a'lam wanda wa'annan fitattun annabawa suka hadu akai min rusulihi daga manzanninsa bi qawlihi ta'ala da fadin Allah subhanahu wata'ala yace an aqimud dina wancan abinda Allah ya shar'anta na addini shine ku tsayar da addini wala tatafarraqu fihi kada ku rarraba a cikin sa sai yace hadha huwal mashru'ul musa bihi wannan shine abinda aka shar'anta kuma akai wasiya da shi wal muha kuma shine abinda akai wahayin sa ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya zuwa ga manzo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ai la tuhakkimu ahwa'akum abinda ake nufi kada ku hukuntar da soye-soyen zukatanku in an ce kaza shari'a ne daga Allah to san zuciya baya da mashiga a ciki wata tafarraqu saboda kada ku rarraba fiddini a cikin addini fatadufa shaukatukum sai ƙarfinku ya zama ya raunana wa in kan shara'iqul anbiya duk da cewa shari'o'in annabawa takhtalifu tana sasabawa fil umuri diniya a cikin wa'is al'amura na addini walakin sai dai la tatafarraqu bin nasi ba sa rarraba kawunan mutane li'anna kullu nabiyyin saboda kowanne annabi yusi ummatahu yana ma al'umma sawasiya bittiba'i man huwa ba'dahu cewa su bi wanda ya biyo bayansa mimman da a yusaddiqu ma indahum wanda yazo yana gaskata abin da yake tare da su min aslil aqida na asalin tauhidi wa huwa tauhidullahi bil uluhiyyati war rububiyya shine kadaita Allah subhanahu wataala da dukkan dangin bauta da kuma dukkan ayyukan Allah subhanahu wataala sai yace kabura alal mushrikina wannan kabura sai ne yake cewa azuma ya girmama yayi nauyi arar mushrikina akan mushrikai ma tad'uhum ilai abinda kake kiran su zuwa gare shi mai tauhid na kadaita Allah wa adam tafariqil umma da kuma rashin rarraba al'umma sai ce Allahu yajtabi ilaihi Allah yana zaba zuwa gare shi shi at-tauhid man yasha wanda ya ga dama wa yahdi ilaihi man yunib kuma yana shiryawa zuwa ga tauhidi wanda ya maida lamari zuwa ga Allah shine man yunibul amra ilaihi ta'ala wanda ya maida lamari zuwa ga Allah subhanahu wataala wa yahdi ilaihi man yuqbilu ila ta'atihi kuma yana shiryawa zuwa gare shi wanda ya fuskanta zuwa ga da'arsa anan sai yace yuqbilu ila ta'atihi asali idan aka ce aqbala tana yin ta'addini da alaba ila ba to amma abin da yasa yace ila ta'atihi saboda shi wannan yunibun an yi masa tadmini na ma'anan yamilu ita mala yamilu tana yin ta'addini da ila akwai abin da ake kira at-tadmin shine a tusa maharafi ko kuma jumla ma'anar wata jumla ko harafi ma'anar wani harafi to shi wannan yunib din sai akai masa tadminin ma'ana ta yamilu to yamilu yana yin ta'addi da ila shi yasa nan mishir yake cewa man yuqbilu ila ta'ati inda ba dan haka ba sai ce man yuqbilu ala domin ita aqbala tana yin ta'addi ne da ala ba ila ba ina fata an gane yace wa yafhamu sir kuma ya zamo yana bayyanta sirri wal lutuf da kuma wato ainihin tausayin Allah fittifaqil umma a cikin haduwar al'umma ala dinin wahid ga addini daya ma'ana mutumin da yake fahimtar tausayi da jin kai da rahamar da Allah ya saka a cikin dunkulewar al'umma to wannan shine wanda Allah ke shiryawa zuwa ga addinin sa to an nuna mun lokaci zamu takaita anan abinda muke daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bamu lada abinda muke kuskure muna roƙon Allah gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din wannan mai tambaya farko yace mallan tambaya ta ita ce an ce rubutun larabci iri uku ne rasmul usmani رسم الإملاء رسم الأرودي تو نفرق دي أنا سا ألف دلم الرسم دومين الرسم موصوف ني العثماني كما صفة سا سبو داك الرسم العثماني با رسم العثماني ساني ألف دلم أبو نبيونا دي تي رسم الأرودي دسكي أبن سموانا abinda dai nake tsoro ko shi ya rubuto ba daidai ba ko kuma ni ne ban taba karanta ba daidai ban taba karanta wani rubutu wai ar-rasmul arudi ainur ra'un wawun dalin ya umman taba karanta wannan ba so ina ji in a to ai kuma ba za a ce rasa ba sai dai ilmi shi arud ilmi ne ba rasa ba ne akwai ilmul arud arud shi ilimi ne wanda wato ake sanin ma'aunan waka arud wato zaka ga cewa yana da auzan wanda ake dora waƙe-waƙen larabawa misali zaka ce akwai albahru tawil fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'il kaga wannan zaka ce in ka dora shi a binnan ma'auni na arud abin nan kamar in ka dauki waken shadibiya ko waken ishiriniya duk wannan albahru qawil ne to shi kuma ba rasan ba sai dai a ce ilmul arud shi kuma badun ne ba dalun ba ina dai fatan zai saki bincikowa to karshe dai sai ce to malam akwai irin rubutun da ƴan uwanmu masu karatun allo suke amfani da shi khatul magharibi to shin shi ma wannan rasmul usmani ne kuma ya halatta ayi amfani da shi wajen rubutun alqur'ani kuma banda kasar nan Nigeria akwai kasar da suke amfani da irin wannan rubutun abinda ya kamata mai tambaya ya fara sani sahabbai da suka rubuta mushaf ko kace suka rubuta qur'ani rubutun su babu digo ko daya babu digo ko daya babun mace tsakanin sinun da shinun dadun da sadun kafun fa'un dubba mai digo ra'un da zayun da abin nan duk dai wani abu mai digo babu ba digo ko daya ba waqafi ba aya ba wasali haka suka rubuta na tabbatar yanzu tunda akwai ci gaba idan ka shiga net ka buga ka nemi hoton rubutu irin na sahabbai zaka ga ainihin gasu nan akwai mujalla da na dawo da ita wata shekara da muka je Egypt so kai mu gidan tarihi akwai ɗaya daga cikin copies na Qur'ani wanda lokacin sayyidina Usman aka rubuta wanda aka tura Misir Photostat ne wanda kusan nauyinsa kilo 80 to in ka kalli rubutun sai kai daga sai ka iya karanta shi wato kuma ni abinda ma ya fi burge ni sai naga yafi kama da rubutun mu na allo jirge kun san jirge akwai kafe akwai jirge ga malam gani hashi musa ga gani musa ne za su yi muku bayani to kasancewar da ajamawa suka shigo harkar addini su ne wanda ba larabawa ba su ba za su iya gani su karanta ba wasali ba digo ba in yi mana wata hashiya wato abin nan ibn al-jawzi akwai littafin sa na akhbarul hamqa wal mugaffalin labarun wawaye da gafalallo sai kawo wai kisan wani limami to irin wanda suna karanta rubutun ne ba digo irin limaman kauye to sai aka yi bakon malami sai ya zo fatawa ya ce akramaka Allah wai ni wannan rubutun iyyaka na'budu shin wa iyyaka tis'ina ne ko wa iyyaka saba'ina to ni dai kawai standby ina cewa wa iyyaka tis'ina saboda in ka duba nasta'in in ba digo za ta zama 90 ka gani saboda haƙoran iri to ma'ana azamawa lokacin da suka shigo cikin harkar karatun larabci da qur'ani aka ga ba zabi sai an bambance musu harufa to usulubin mutanen yamma kaumai ruwa ko ko da ke kusan kaumai ruwa sai da ce kafu kafun mutanen yamma sai su yi mata digo daya a sama fa'un ita ce fa ba ke kasashiya ba sai a yi mata digo daya a kasa nu'ara ko kuma nunin to amma dai mu ce nu'ara mutanen yamma ba sa mata digo su kuma mutanen gabas yadda suke bambance kafin da fa'un sai su yi ma kafin digo biyu a sama fa'un digo daya a sama ita kuma nunin za a yi mata digo to wannan shine uslubi da kowanne malamai suka doka a wajen bambance wannan shi yasa zaka ji an ce sharqiyya garbiya mu mutanen afrika ta yamma duk mun samu addini a wajen larabawan afrika ta yamma shi yasa ya qur'anin da muke karantawa zaka ga kafin da daya a sama kaumai ruwa fa'un da daya a kasa saboda haka duka gabaki daya kowanne karbabbe ne yardajje ne Allah gafarta malam 100 bisa 100 ba wanda ya fi wani kawai sai ka'idodi na rubutu dai in baka san ka'ida kaza ba dole sai ka koye ta domin to abu dai ne dai mai fadi ba zan ce sai na amma dai kawai dai ka fahimta insha Allah yawa duk abu dai ne tambaya ta karshe wannan yace da fatan malam yana lafiya malam na kasance ina da wani aboki wanda idan yana sallah sai yana kalle-kalle kuma idan yana so ya bada umarni sai yana yin gyaran murya da ishara da hannu yayin da yake sallah na faɗa mai ya daina bai dace yana aikata wannan ba amma ya ki ji shi yasa nake so malam ka yi mai faɗa don ya kasance yana halartar wannan darasin to ai dai yanzu ban ganshi bane kuma ban lalle a ce ya zo ba to na farko kamar yadda muka sha faɗa sallah gani ne da Allah kowane musulmi ya san wannan to lokacin gani da Allah duk wani wargi duk wani abu mai ɗauke hankali lalle ne ka nisance shi yanzu in na tambaye ku za ku iya ba da amsa don Allah zai yi wa mutum zai je zai gana da wani shugaba mutum zai je ya gana da mahaifinsa za ka je ka gana da surukinka mai unguwarka dagacinka gwamnanka ciyaman ɗinka kuna ganawa kuma kana latsara kan waya don Allah zai yi ka mutunta shi baka mutunta shi ba na tabbatar lokacin da yake magana za ka nutsu kai shiru ƙila da za a yi rashin sa'a ma baka kullawa ba ana kira za ka matse ta saboda kuna gani da wani mai daraja a wajenka to kaga lokacin da kuke gani da Allah hadithi ya ce lokacin da ka ce Allahu akbar an ɗebe ma hijabi tsakanin kai da Allah to kuma yanzu kuna gani da Allah sai kake mu ne haka kaga yanzu ka rabu yanzu kaga kana gani da Allah kuma yanzu kana ganawa da wani to shi yasa malamai suka ce lalura kawai tala muhala ita ce za ta sa kai nuni da hannu ko dai salwantan rai ko kuma salwantan wani abun amfani in ma salwantan rai ne ya mahalatta ka yanke sallar gabaki daya kai ba mahalatta ba wajibi ne dan yanzu da zaka hango wani makaho ya din faro rijiya kai kuma kana sallah kawai sai ka yanke sallar har ya fada to sai ka biya diyar sa kai ka kashe shi kisa na kuskure dole ka yanke sallar ka je ko kuma in ma ya kusa ka ce kai tsaya na rijiya gaban ka har ma malamai suka yi sabani yanzu in kai wannan magana sallar ta samu matsala ko ko a'a kawai shikenan ka ci gaba sai kai ba'adi tunda ai kun ga magana ce wanda ba ta da alaka da sallar akwai malamin da suke gani kawai yanzu sallar ka tana nan tunda wata lalura ce ta ceto rai kawai dora kai ba'adi amma fi yau malamai suka ce a'a tunda dai an shigo da sallah ba ta gyara sallah ba ta rushe sabuwar iqama za ka yi kai sabuwar sallah almuhim dai in kana sallah duk wani abu na wata ishara ko na wani abubuwa ba a san kai shi sai abin da ya zama la mahala shi ma kuma dan it shikenan malamai sun kasa aiki wanda yake wajen sallah gida biyu akwai aikin da mutum zai yi ba a cikin sallah ba kuma wannan aikin ya zama dogo ko ya zama gajere idan mutum yayi wani aiki a cikin sallah ba shi da alaka da sallah in ya yawaita sallah ta baci in dan kadan ne to sallah tana nan idan mutum yayi wani aiki wanda yake da alaka da sallah a cikin sallah to wannan in shari'a ce ta bashi dama yayi ko ya yawaita babu wata matsala wannan dai a takeice shine amsa akan wannan abinda muka yi daidai muna fata Allah subhanahu wataala ya bamu lada abinda mu kuskure muna fata Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din
wannan al'umur duniyawiya ne na karanta duniyawiya
to a duniyawiya ne na ina zan diniya ne diniya ne sai dai sai ayi abin da sai ban kula sosai ba kware da gaske diniya ne ba duniyawiya ba wa sallallahu wa sallam wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh